tient en compagnie d'Idrissa Sevilla et de Michel Joseph à la mise en monde. Bonne journée à l'écoute de VOA.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar da shirye-shiryensa daga nan ofishinmu na birnin Yamai akan mitoci 16, 21 da 25, kuma a koda yaushe za a iya samun mu a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. A jamhuriyar Nijar za a iya jin mu ta gidajen rediyon amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad da Londoniya ko tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 na zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana ana iya jin mu a Alpha Radio Kumasi. Jama'a barkanku da warhaka. Sulaiman Mumuni Barma ne yake muku sallama a wannan shiri na musamman da zan gabatar saboda wasu dalilai masu nasaba da annobar cutar coronavirus. To a cikin shirin za ku ji cewa gwamnatin jihar Niger a Najeriya ta sassauta wasu daga cikin dokokin da ta kafa a kwanakin baya sanadiyar annobar COVID-19. A jamhuriyar Niger majalisar mashawartan da magaram ta yi wani zama domin nazarin hanyoyin bunƙasa noma da kiwo ta hanyar dabarun zamani. Sannan za mu ji yadda annobar coronavirus ke shafar harkokin masu gidajen cin abinci, ‘yan asalin Afirka mazaunan Amurka. Kamar kowace ranar Alhamis muna ɗauke da shirin na ƙasa ba kasawa ba, sannan sai sharhin jaridun Ghana. To amma yanzu ga labarin duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A jiya Laraba, a lokacin wani zama da 'yan majalisar Amurka game da sauraron bayanai akan yin garan bawul a hukumar 'yan sandan Amurka, kanan George Floyd ba Amurkan nan bakar fata wanda ya mutu a hannun 'yan sandan birnin Minneapolis ya yi kira ga 'yan majalisar da su bada amincewar takaita yin amfani da karfi da 'yan sanda ke yi akan farar hula. Philonis Floyd ya yi wannan korafin ne a gaban kwamitin shari'ar majalisar wakilan Amurka a madadin yayansa. A ranar 25 ga watan Mayu, George Floyd ya mutu bayan da Derek Chauvin ya danna wuyansa da gwiwa tsawon kusan minti 9 a yayin da Floyd ya yi ta magiya yana kiran mahaifiyarsa yana kuma cewa bai iya numfashi. Hoton bidiyon yadda lamarin ya auku ya janyo zanga-zanga a fadin Amurka da kuma kiran a yi sauye-sauye. Kwamitin ya kuma gayyato kanwar wani jami'in tsaro mai suna Dave Patrick Underwood wanda aka harbe har lahira a lokacin zanga-zanga da tashin hankalin da suka barke a Oakland da ke jihar California bayan mutuwar Floyd. Angela Underwood Jacobs ta faɗa wa kwamitin cewa dole ne a magance zaluncin 'yan sanda da kuma rashin adalcin da ya shafi launin fata amma ta hanyar lumana. Wani rahoton shekara-shekara da gwamnatin Amurka ke fiddawa ya gano cewa 'yancin addinai na fuskantar kalubale a fadin duniya, musamman a kasashen da ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta kira inda ake da matukar damuwa, wato China, Iran da Koriya ta Arewa. A China, tilasta canza ra'ayin duk addinai da gwamnatin kasar ke yi na ci gaba da tsananta. Jam'iyyar Kwaministancin China ta CCP yanzu tana umartar kungiyoyin addinai da su yi biyayya da shugabannin CCP su kuma cusa aqidar kwaministanci a koyarwa da tsarin addinansu, a cewar sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo a wani taron manema labarai da aka yi jiya Laraba akan rahoton 'yancin addinai na ƙasa da ƙasa da ma'aikatar ta fidda na shekarar 2019. Wannan rahoton na zuwa ne bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya rattaba hannu a wata doka a ranar 2 ga watan Yuni don ciyar da 'yancin addinai na ƙasa da ƙasa gaba, inda ya ba ma'aikatar harkokin ƙasar da hukumar raya ƙasashe umarnin ƙirƙiro da shirin da zai maida hankali akan 'yancin addinai su kuma ware aƙalla dala miliyan 50 a kowace shekara don shirye-shiryen da za su ƙarfafa 'yancin addinai na ƙasa da ƙasa. Jami'an kungiyar tarayyar Turai wato EU sun yi kira ga manyan kamfanonin sada zumunci ciki har da Facebook da Twitter da Google da su taimaka wajen yaki da abin da suka kira guguwar bayanan bogi da Russia da China suka kitsa akan annobar cutar COVID-19. Da yake jawabi a birnin Brussels, shugaban harkokin manufofin ƙasa da ƙasa na EU Josep Borrell da kuma mataimakiyar shugaban majalisar dokokin EU Vera Jourova sun ce annobar ta kawo abin da Borrell ya kira babbar annobar bayanan ƙarya da ƙage game da yadda COVID-19 ta samo asali da kuma yadda za a yi jinyarta. sun yi kira ga kamfanonin sada zamancin da su ƙara tada kaimi wajen tabbatar da sahihancin labari da kuma tace labaran ƙarya masu illa. Sun ce irin waɗannan bayanan ba lafiyar al'ummar su kadai suke shafa ba, har ma da demokradiyyar su da tattalin arzikin su da kuma cibiyoyin al'umma. Har yanzu shugabannin kungiyar Taliban na Afghanistan ba su ba jami'an sojan Amurka kwarin gwiwar cewa a shirye suke su zama abokai na gaskiya ba, su kuma taimaka wajen samar da zaman lafiya a Afghanistan. Kwamandan rundunar tsaron Amurka ta tsakiya da ake kira CENTCOM a takaice, General Kenneth McKenzie, shine ya fitar da sanarwar ta baya-baya a jiya Laraba. Ya kara da cewa in dai ba a samu wasu muhimman sauye-sauye ba, to tayu dakaran Amurka su ci gaba da kasancewa a Afghanistan har sai yadda hali yayi. Akwai kuma damuwar cewa tayu kungiyar Taliban ba za ta iya kiyaye sauran sharuɗan yarjejeniyar da kungiyar mayakan ta Afghanistan da Amurka suka sanya wa hannu a ƙarshen watan Fabrairu wannan shekarar ba. Yarjejeniyar da ta buƙaci rage dakaran Amurka a Afghanistan zuwa aƙalla 8,600 daga lokacin zuwa tsakiyar watan Yuli. Kuma yarjejeniyar ta ba da damar yiwuwar janye dakaran gaba ɗaya zuwa watan Mayun shekarar 2021. Muhimmin sharadi a yarjejeniyar shine kungiyar Taliban za ta tabbatar da cewa ba za ta amince kungiyoyin ƴan ta'adda kamar Al-Qaida su maida Afghanistan mazaunan su ba don kitsa kai farmaki akan Amurka. Kungiyoyin kare haƙƙoƙin bil'adama na nuna damuwa game da ƙaruwar cin zarafin farar hula da kungiyoyin mayakan da ke samun goyon bayan Turkiya ke yi a birnin Afrin da ke arewa maso yammacin Siriya.
A taskar rahotannin za mu fara ne da Najeriya, inda gwamnatin jihar Neja ta sassauta dokar hana fitar da takafa a washegarin barkewar annobar cutar COVID-19, yayin da ɗaya ɓangare matakin ke ba da izinin sake buɗe kasuwanni domin baiwa jama'a damar gudanar da harkokinsu, kamar yadda za a ji a wannan rahoto da Mustapha Nasiru Batsari ya aiko mana daga Mina.
Gwamnatin jihar Niger a Najeriya ta sassauta dokar hana fita da ta sanya domin yaki da yaduwar cutar corona a jihar mai yankunan kananan hukumomi 25 tare da sarakunan yanka guda 8. A yanzu dai dokar ta koma daga karfe 4 na asuba za a ci gaba da zirga-zirga har zuwa karfe 10 na dare. An dai bude kasuwanni a karkashin wannan sassauci a duk fadin jihar Niger mai yawan al'umma kimanin miliyan 5. To amma har zuwa yanzu makarantun boko a jihar na ci gaba da zama a rufe. Duk da yake dai masu nazari na ganin akwai bukatar yin takatsantsan akan lamarin cutar ta corona. To amma gwamnatin jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya yi karin haske akan dalilin su na sassauta wannan doka duk da cewar suna cikin fargaba.
Ma da fargaba amma kuma muna duba mu ga to akwai corona na kwatar cuta ko corona ne yuma. In ka ce mutane kusan wata sati wata uku kenan abubuwa kasuwanci ba ka tafiya, to mutane da wani arzikin suna karya wani yuma na kama shi kashi wannan corona ne. To amma kuma mun zo mutu da tsari da muka ce to kana iya fita ka yi dan abubuwan da za ka yi amma don Allah ka sa wanga takunkumi. Sa takunkumi yanzu ya zama doka, in an kama ka za a cika tara. Mun gaya mu jami'an tsaro duk wanda ya fito gidan shi ba takunkumi to ana iya kama shi, akwai kotu na musamman da muka sa.
Al'ummar jihar Niger dai musamman kananan 'yan kasuwa sun yi maraba da wannan sassauci. Ga abinda wasu daga cikinsu da suka bugo mani waya daga yankin Sulaja mai iyaka da Abuja suka bayyana.
Sunana Abdulrahman Yahaya kuma ni mazaunin Sulaja. Za mu kuma gwamnatin jihar Niger kamar shi mai girma gwamnatin jihar Niger za mu ji Allah ta da mata da alheriya iyakacin ƙoƙarinsa game da yadda wannan dokan ya sassauta mana ita mun ji daɗi ƙwarai da gaske. Za mu ji Allah ta da mata da alheri, Allah ya ba shi ƙarfin gwiwa na yi mana adalci a wannan jiha ta mu ta Niger.
To amma ba ku tsoron cutar tun daga gashi an ce dama dan yaki da yaduwar cutar ne?
Eh, abin tsoro ne, gaskiya abin tsoro ne, amma kuma in ka kula da yadda al'amarin rayuwa yake tafiya a yanzu a ƙasar nan game da wannan ciwo da ake.
Sunana Jalli Dandin Mahi Sulaja jihar Niger Najeriya. Farko dai ina miƙa godiya ta ga gwamnatin jihar Niger duka abin da kokarin ta yi na tsare wannan doka ana zarga-zarga musamman abin da ya shafi kananan 'yan kasuwa da kuma masana'antu sai abin da muke roƙo gare ta wanda sai gogari ta tsaka ta wannan to sai gogari ta tsaka yara su koma makaranta
ko baya ga dokar sanya takunkumi dole akwai dokar hana taron jama'a da kuma bada tazara a tsakanin mutane Mustafa Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya
To a jamhuriyar Niger majalisar mashawartan da magaram ta fara nazarin hanyoyin soma amfani da wasu dubaran zamani da nufin bunƙasa noma da kiwo a wani yunkurin inganta rayuwar mazauna karkara wakilin muryar Amurka Tamar Abari ta aika mana ƙarin bayani daga da magaram
Darwana Muhammad shine wakilin Parkdat yayi ƙarin haske kamar haka.
A rinjin kin zandar ta neme mu zo mu kama mata dan mu kawo wani jaran huska wani kundi da aka yi wanda ke daukar duk aikin da ake yi na bunƙasa jihar. Ko kama shi wani haske saman wani fasahi wanda ke kula da wannan zamani na canjin yanayi ya ta kamata ai aiki na noma ne na kiwo ne na cigaban karkara gaba daya
Tari Usman shine shugaban majalisar mashawarta ta da'ira da magaran ya bayyana tushen dukkan matsalolin da ake fuskanta
yawan al'umma da karuwar da gaugawa yana kawo matsaloli bisa kan noma da bisa kan kiwo dan saboda gonakan kare kankancin suke kuma mutiyaya tana raguwa kuma birtan laima ana cinye su manoma suna cinye su saboda babu hilayen noma bacin haka kuma gonakan lalimewa suke yi saboda gurbatar muhalli
sai dai a cewar shi jihar magaran tana da albarkatun da idan aka kula za a ci moriyar su
akwai wurare kamar wajen damargu daga damargu ta so hali kai wajen department na takita wanda su kuma yanayin su ana noma ana kiwo ne a cakuɗe tun daga wannan gusum ta mu ta jihar da magaram kenan tun daga iyaka da jihar maradi abin da yake hawo jan bune wanda ruwa bai wuce metri 200 zuwa metri 3 wanda ana iya aikashi a kishin nagarka rami da damana akwai wajen koramai wajen bune kan wajen gure wajen girgir to su ma wanda kina ga da bune ne da koramai da yanda za a yi ana iya aikin rami da damana a wurin
kungiyar tarayyar turai dai ita ce ta dauki nauyin wannan aiki inji Larwana Muhammad
eh projectin Parkdat kungiyar turai ita ce ke taimakon ana ce mutum na European ke taimakon gwamnatin kasar Niger akwai noman rani akwai kiwo da noman damuna da duk dai abunda ya kamce na cigaban kasa
a ƙarshen taron an bayyana shawarwari waɗanda za a yi aiki da su don cimma gaci
suka ce to ita noma yanzu ba kamar nada bane noma yanzu kudi to kenan kakanin za a yi a samu kudin da za a zuba cikin karkara don saboda noman ya bunƙasa to sun yi zancen kamar gunduma da jiha-jiha wadda abin da zai kamata su kawo gwamnati da masu hannu da shuni abin da ya kamata su kawo su ɗan kasuwa wanda suke suna da jari ko masu makiyaya wanda suke da jari su ma ya kamata su zuba jarinsu don saboda a samu a rike noma da kiwo irin na zamani wanda noman da kiwo za su tafi kunnan doki
Tamar Abari muryar Amurka daga da magara a jamhuriyar Niger
a shirinmu da ya gabata mun fara baku somin tafi na hirar da muka yi da wani masanin dokokin shari'ar musulunci Dr. Hassan Malam Gamkale a dangane da yadda wasu 'yan kasar ke fakewa da addini domin rungumar bara a matsayin sana'a a ci gaban wannan tantaunawa malamin ya zo da wasu shawarwarin da za su taimaka a magance wannan al'amari da ke ƙara kamari a kowace safiya
mafita mai sauki fi kaga dai addinin islam ya hidda kalmar da ake kira zakka dauki masu kudin da duk kasarga hakkin Allah na ba hakkin Suleiman bane ba hakkin Dr. Hassan bane kenan Allah na ce a hidda zakka kenan in an yi tsarin fisheta zakkan masu dukiya nake magana akwai zakkan ma'adanai muna da arziki na karkashin kasa Suleiman guda 17 babu wanda doka ba ta hidda zakkar shi ba yau in an ka ce maka eh mun tsara kanmu arzikin mu ma wanda ake fisuwa an ka hidda zakkar shi kenan muna hidda tunanan duniya wadansu suka wani furuje su ba mu biyu akwai zakkar dabbobi Suleiman kamar da kasan dan Niger kake babu kasar da tahi mu dabba yau in an sa tsarin fidda zakka ta dabba nace maka babu wanda ba shi abu ina maka da masu kiyaye yawa yau in ka dauki mutanen mu da ba su abin da ake kira jibriya ba jangali haraji mutanen bosan da an yi ma magana haraji sai su dauke shi kamar harkar zamani wanda addinin islama tun zamanin annabi ake yin jangadi zamanin annabi har ya kasance zamanin umar yayi islafu din shi yace in an samu jangali a kasashe kashi biyar yace kashi daya a sashi ga lafiya kashi daya a sashi ga ilimi kashi daya a sashi ga bina wa madina kasa lokacin nan kashi daya a sashi da fa'iya kamar da sojoji kashi daya a raba masa dakawa abinda an kace maka jangali masu karmi karfi sun yi waɗanda ake ba su sun sana'a bayan haka ne sai an gace akwai diyya da in mutum yayi wani laifi akwai diyyar da aka amsa kuɗi a ba wani kayan mai da shi akwai diyyar da aka amsa kuɗi a ba hukuma akwai diyyar da to wanda ake tara ga hukuma haka kuma ake yin ta dan me ake yin diyyar nan dan a taimaka ma waɗanda ba su da karfin nan addinin islama ya zo da shi amma mutanen mu yanzu in kai musu magana diyya da jangali wannan ba su san shi ba jangali tun daga nashab da kanton ha abin da ya kawo isaraku na ka gane ko ha abin da ya kawo muka ce maka DJE ha abin da ya kawo duwan duka addinin islama ya bayanin shi dalla dalla yadda ya kamata ya amma ilmantar da mutane don suna shidda abin in ana hishe shi kenan sai a taimaka ma wadansu yau in ka shidda kote din zakka ka shidda kote din jangali ka shidda sauran kyauta da taimakon da Allah ya riga ya ce kamar daga hudi haka nan shi waɗannan dukansu in an ka sa tsari sai ga Allah ya sa al'umma mu sun hita cikin wannan bara tun da in kace ka hana mutum abu eh Suleiman a ka'ida hankali a ka'ida ta tausayi dole sai ka bashi wani
idan abin a hana su su wannan sana'a wannan bara da suka maida sana'a ne taimakon nan da za a yi musu wani iri ne za a taimaka musu ne da abubuwan da za su ci su sha ko kuwa wasu hanyoyi za a sa su na koyon sana'o'i ko kuma yin wani kasuwanci dai haka
koyon sana'a da kasuwanci shi ne ya kamata a sanya su na farko kuma sai an tantance su waɗanda ga yin bara na farko ba su da abun nan da mun kai bincike mun ka ce maka akwai mai barar da mun ka samu maradi an dirbi gaye shi a maradin ne faɗa maka tsarin da za a yi sai an hidda kamar haƙƙin Allah ma da ma waɗanda ake so na zakat in ka diba rabon zakat da aka yi ana hisu amma ba a yin shi na samu mutane cikin wadata sai dai kara su cikin talauci shi ma sai an yi gyaran shi Suleiman doka addinin islama ce ta yi a baka zakat da za ta wadatar da kai kai sana'a dan gobe kai ma ka ba wani
masu gidajen cin abinci yan asalin Afirka mazauna kasar Amurka sun koka a game da mummunar asarar da annobar cutar coronavirus ke haddasawa harkokin yau da kullum sakamakon kauracewar da jama'a ke ci gaba da yi wa irin waɗannan wurare Abdul Aziz Adili Toro ya ziyarci wani fitaccen gidan cin abinci mai suna Swahili Village mallakar wani dan asalin kasar Kenya dake jihar Maryland ga rahoton da ya hada mana kamar da kake gani babu kowa a gidan cin abinci sanadiyar cutar coronavirus kuma lalle ne lamarin wannan annobar ya shafi mutuka a lokaci kamar wannan a kowace shekara zaka ga ma'aikata da dama saboda muna samun jama'a da dama da masu zuwa cin abinci da kuma masu yin order amma yanzu sanadiyar wannan cutar ta coronavirus kasuwanci yayi kasa komai ya galabaita kuma wannan masifa ta shafi mutuka Masu sana'o'i da wuraren sayar da abinci da dama kamar Swahili Village Restaurant da suka saba kula da taruruwan mutane sai shiga halin kakana kai. Silvia ta kara cewa babu kasuwa ko kadan mun dai bude ne kawai domin waɗanda ke yin kira domin yin order abinci saboda suna matukar son cin abincin Afirka. Cutar coronavirus ta saka mutane da dama rasa ayyukansu na yau da kullum masu sayan abinci daga birnin Washington DC suna ci gaba da order abincin domin taimaka ma gidan abincin ci gaba da sana'a yayin da suke fama da kulle na watanni uku ya ce mun kasance a kulle da iyalaina a watanni uku da suka gabata amma yanzu na fito bayan watanni uku kuma mun yi niyyar mu ci abincin wannan wuri na Swahili Village kun muka order abinci kuma sun taimaka matuka kuma lalle ne Swahili Village Restaurant wurin abinci ne idan kana buƙatar cin abinci a Afirka matata yar asalin Kenya ce kuma na ji daɗin abincin kasar Kenya yayin da duniya baki ɗaya take fama da annobar coronavirus wasu cikin masu sayan abincin suna buƙatar taimako don su rayu a wannan lokaci na kulle ta ce mu iso nan Swahili Village domin mu taimaka wa 'yan kasuwa 'yan asalin Afirka kuma wannan wani lokaci ne da ya kamata mu taimaka ma junanmu matuƙa bayan ga haka mun tattaka daga jihar Maryland zuwa birnin Washington DC inda muka gana da wanda ya kafa gidan wurin cin abinci Swahili Village Restaurant inda kuma muka kai ziyara a wurin cin abinci na biyu mai suna The Consulate da Yagina. Mr. Kevin Oyana, na asalin kasar Kenya, ya yi kira na musamman zuwa ga al'ummar duniya.
Wannan annobar gaskiya ce ba wasa ba, kuma ya kamata mu mayar da hankali akan haka. Kamar yadda kake gani, wannan babban wurin cin abinci ne, amma babu kowa a nan. Abinda zan iya cewa shine dan Allah mu hattara matuka, mu kiyaye kanmu. Wannan annobar gaskiya ce ba wasa ba.
Annobar coronavirus za ta iya zuwa ta kuma tafi, amma harkokin kasuwanci a asalin kasashen Afrika kamar wurin cin abinci na Swahili Village za su ci gaba da bunƙasa. Gani yadda mutane irin su Kevin Oyona suke ci gaba da karfafa sana'ar tasu da kuma taimakawa yan asalin Afrika da ke nan Amurka da abincin gida kuma wadatacce. Abdulaziz Adili Toro, sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC.
To kada shafa, wannan shiri na zuwa muku ne daga nan ofishin muryar Amurka na birnin Yamai. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Nakasa,
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 ba kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako, wanda ke da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman. A shirin da ya gabata kun ji kashin farko na hirar da ma'aikaciyar tashar Alfa Radio Kumasi Nimatu Abdullahi Yamboni ta yi da Malam Ibrahim Jan Bahaushe a kasar Ghana, wanda Allah ya jarabce shi da gurgunta tun yana karami. Dan shekaru sama da 70 a duniya, bakon shirin na kasa ya yi bayanin yadda aka yi sana'ar shoemaker. To a yau za mu ji yadda aka yi Malam Ibrahim ya ƙetare ba kasar Togo da kuma yadda aka yi ya fara kokarin kera keken gurago.
One boy zurgu ne na Togo, yana zuwa Togo barbare kuma shi from sai ke wuta Togo ne tana samu keke na. Shi kun ji ku. To shi da mun ka tin muka je kaman shugaban kuma tunda muka sauka da tunanin shi da bin sai gudun samarin ku ta gonna ce kuma na ka mutu bagurmu cin samu na kaza ka cikin bagurmu yake yake oh inda bagurmu ba ka fadi min maza to me kawo shi ya zo bidi kudi ne ko me nake yake a keken ne zo wanda ya da miki 40 wannan habashi kuma tana kuma ka da shi keken ba na bayan baki bane ana bayan gari ne shi ne da zan zo samkar da tis kadan mun samu na dai dan shi abin ina so da dan ko magana dai abin da zai shi da lokacin kuma an yi kuna an kuma to akwai sojoji da ke zuwa gina masarar ta kwasa a fadarar nan guda rana gudan da ya zo shi yake yi ba ta rike kwa ne ya bugun nan kuma ya zo ne kuma gashin da ya zo ya zuwa lok yanzu ga hanya ba zuwa kaza kaza na kuma hanya ne shi mai ci a hanya da yake samu na fita da mutane amma dai shi yanzu ya yi tafiya shi ne ke ba ku kin da mutum tafiya na dai kaka damu shi ki baba baka nake na iya baba ka nake shi nake tafiya ya kai mai uku wabe kai amma cikin daji za mu har za mu bulle baki titi sannan samu na lore shi nake yayi to suna kaban kuwa dun doki da kawai ta fasu ya to amma su kan ga mu ko akwai manyan sojojin nan da ba su san da zama ba don shi kuna tan kun ko wani shi da ke tafin yake wani wuri gani wajen ba ci ya gura mu kun ko kowa ya zauna ka cikin dufin nan amma shi to mun kauna kudan ruwa kan shi nake ya ta kai kenan ki ya ta kai kai kuma ka fashe nan ki 90 to gaskiya ku muka taso da daren da kamar ji shaju muka zo muna zo muka kauye ruwan ne shi na sanata da shi ne nake na sheke bari goye nake na ci sheken bari goye gaskiya soje ne nake ne sanata idan da ruwa yake muka ke baci hanya da muka kallon da ya fara bullon farko shi ne yana mun da zuwa shi burmun mu yanda an kai ruka shin mu tai fushi wannan ba kai na wahala ni ne ciwon tausan kaina to shi garewa Allah zo shi ne kai na sa to lokacin da muka sanar samarin nan biyu su kan tashi ne zai zo na zai sallace ne na dizan kashi mu kuma mun zo ganin shi da an yi wahin mu na da kila mun yi zai ga bashi mamaki sai da nan dizan zo da ruwa shi na kira hinu na inu sa fasi na to kan gudu da kin kuma da to shi mun na shi kima su shi ke to mutum shi muka tema gaje muka yawo yawo da zamu samu wanda zai mun gaba yawo yawo sai mun ga wasu na shi letter letter na ba ba tin kaman ba da gati mun je mun sai cikin rakan na kafa hukun nan fanda ya rake har suna gudun da ne ke nusa wanda ya yi kira ne shin da nan kuru su ce kike ba din amma din da yan gwada mai abin da zai da yayi amma kan zo sai ke zai ta kai dai shi muka yi muka sai fafs kuma muka kawo mota don da mota gobe ta mu hiko nan nan ka kai ko muka sauke injin mu za mu samu kera sabo a shedar haka muka ce muka mu ka sai muka kai kuma na zo gani ce mu magani ga kowa ne cike muka kawo shi za mu sai na kowa ne cike wannan gwada rai ai dai mu gaji muka tura mota muka salo ranka kawo gida ta gerwa shi muka zo shi na sabon shi driver ya san cikin inji shi zo muka sa shi kuma automatic ne ka taka ya shi ke kana ga shi ne shi mun ta doki ran koyi mu parkin da da muka doki muka kuna cikin tafiya rushe motar na yin ta ganda na ji dadin tafiyar nan shi ina ga su ashe kana ga ya gure kama da kuma da nuka ba shi ba sani ba ina cewa don ba da ko ne ni parkin da shi ne zai gama da shi dan gama da shi motar ne ke son ne ka fara shi da ni ba ruwa ma ka wata uku kullum mu ta tsaya shi ne kuma ba tam abin da fasi ne dole fa ne fasi ne an ka sai wata mu ta zage ni sabar fasi ne ba kudi kaza to shi ke nan da na zuna iya wannan zo gare
mu da kan shirin na wannan mako sai a mako bai san sabon da ya so zuwa da Imatu Abdullahi Yamboni ta Alfa Radio shi ne hulɗar aiki da muryar Amurka da ni duka aiki na sashen Hausa da ku sai an jima wannan lokacin da saurari sharhin jarida
Gafi jamus kuma sharhin jaridun na yau ruwan saka da bakin kwarya a rinjiya da ragar da garin barka inda tunda ya mutu jarida ce ruwan saka aka kaba da kwarya a bangarori na birnin Accra ran talata ya bar bayi da Qur'ani a albarka cikin zabar fitulli wani matashi mai suna UNC a gwalaka ji afiya wanda makaniki ne a rabar hukuncin cewa ya mutu da lantar dan da ruwa ya ambaliya a cikin gidan kuma ya arci da mutuntan a dole wanda yake na wannan gari ida tan gare juji moduti da dama ne sai ake wa da aka samu lokaci wanda ya sa kuma masu rajuri din ki da cewa sakayyar bukin addukshara ita ko jarida Daniel Times wannan labarin ta waito an garka wani dalibin SHS wato ban makarantar sakandare kinan a gidan maza saboda laifin yin garkwa da ɗan yara gudu jarida ce wakilin majistire a Elmina wacce This Gloria was cyborgs to your gota and Dr. Daniel Wallace and Kurushat of Wallace Diki and Oku Ababamban to the secondary. And the answer that some of the assimilating here required the Agudan commander chicken municipality in commander in a go a brand in Jihad when actually the turn the young catch of a shooting that the Tubu Shida and a year of Kutan in Yaragi a hand of Antajishi the leaping Yugakua the Mutani. Kuma Rabon Katin Shida as a Kuma Rabon Katin Katin as a run laba wannan labari ne har yau dake a cikin jaridar The Times jaridar tace ta wuce sheda na kasa ta dakatar da wannan kasin zuwa kala raba idan raba a cikin 3,975 da 41 masu shi farin kasar game da abin da hukumar ta ce ne dakatar da rabon katin zai bai wa hukumar daman kammala rabon kayayyaki na kariyar jiki ko kuma kariyar ma'aika a cibi kai kasar da kuma ba ta ga waito garan ka ce yanzu wani sha'ani sai ka samu sanin jiki ya ka ga rayuwa maran sun fara sun bai da aka gama sai to koki cewar a akan cikna ya kuma babban mushani na kankasa ta ci wannan lamarin ya fitar da aikata da wannan labarin da kuma ga cikin jangin na yau wallahi ba ta sauka na muryar Amurka aka ga
To daga muka zo karshen wannan shirin dan mama da muka kawo daga nan birnin mai a sadin matsalolin da ke fuskanta a bakin mu birnin Washington DC a madadin dukkan aikatan sashen Hausa na muryar Amurka